Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 a Zangon FM. A kasar Ghana kuma za iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC, amma wannan karan tare da Aisha Sule da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 18 ga watan Disamba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto akan dambarwar siyasar jam'iyyar APC a jihar Edo dake yankin Niger Delta a kudancin Najeriya. Bayan haka za ku ji ƙarin bayani akan halin da ake ciki game da zaman kada ƙuri'a tsige shugaban Amurka Donald Trump. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batu. Shin ya kuke ganin zaman kada ƙuri'a na tsige shugaban da majalisar wakilan ƙasar take yi a yau, wato Amurka kenan? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum ga labaran. A yau Laraba ake sa ran majalisar dokokin Amurka za ta kada ƙuri'a tsige shugaba Donald Trump, wanda zai zama shugaba na uku da ya taba fuskantar tsigewa a tarihin kasar. Kamar yadda majalisa ta gindaya wasu ka'idoji da za a bi, a wani zama da ta yi jiya Talata, za a kwashe tsawon awanni 6 ana muhawara akan hujjoji da aka gabatar da suka hada da cewa shugaban ya yi amfani da karfin mulki ba bisa ka'ida ba, inda ya buƙaci kasar Ukraine da ta shiga cikin harkokin zaben kasar mai zuwa na shekara ta 2020. Kana ta hana majalisa ta yi aikinta, wanda ya hana mukarrabansa su amsa sammacin da majalisar ta aike musu don su zo su ba da ba'asi, da kuma hana wasu takardu da suka shafi binciken. Za a fada kada ƙuri'an ne da yammacin yau, wanda kusan daidai lokacin shi ma shugaba Donald Trump ake sa ran zai gabatar da jawabi a wani gangamin yakin neman zaɓe a jihar Michigan. 'Yan jam'iyyar Democrat ne ke da rinjaye a majalisar, wanda hakan ke nuna cewa ƙudurin na tsige shugaba zai wuce, ko da kuwa 'yan adawa na jam'iyyar Republican ba su amince ba. Sai majalisar dattawa kuma ta fara duba lamarin a watan Janairu, duk dai da cewa 'yan Republican ke da rinjaye a majalisar dattawan kuma babu alamun cewa za su amince da tsige shugaba Trump. A lokacin da sabuwar dokar zama ɗan ƙasa mai cike da takaddama ta samu karbuwa a zauren majalisar dokokin India, wacce gwamnatin Prime Minister Narendra Modi ke da rinjaye, kaɗan daga cikin jami'an gwamnati ne suka hango cewa lamarin zai haifar da rudani. Tun a makon da aka amince da sabuwar dokar, zanga-zanga ta barke a sassan kasar, inda aka rika kona motoci, sannan dubban dalibai daga manyan jami'o'i na kasar suka yi ta tattakin nuna adawa, yayin da suma bangaren 'yan adawa suka mara wa zanga-zangar baya wacce ke neman a soke dokar. Wannan zanga-zanga ita ce babban kalubale na farko da gwamnatin Modi ta fuskanta tun bayan da ya karbi ragamar mulkin kasar shekara 6 da suka gabata. Manyan jam'iyyar kasar siyasar kasar Pakistan sun yaba da hukuncin kisa da wata kotu ta yankewa tsohon shugaban kasar Pervez Musharraf. A jiya Talata, kotu ta yankewa Musharraf hukuncin bayan da ta same shi da laifin cin amanar kasa. Shugaban jam'iyyar adawa ta Pakistan People's Party Bilawal Bhutto, wanda ɗa ne ga tsohuwar Prime Minister kasar da aka yi wa kisan gilla wato Benazir Bhutto. Ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa mulkin demokradiyya shine tsari mafi inganci da ke bada damar samun ramuwar gayya. Wannan shine karo na farko da aka taba gurfanar da shugaban mulkin soja kuma aka yanke masa hukunci a kasar na Pakistan. Musharraf dai yana kasar Dubai inda yake jinya. Ya karbi mulki ne tun a shekara ta 1999 bayan wani juyin mulki da yayi. Shari'a da 'yan majalisun kasar sun ba shi kariya akan juyin mulki da yayi, amma dokar ta baci da ya kakaba a shekara ta 2007 ita ce ta kai aka yanke masa wannan hukunci. Kuna shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun siyasa a jihar Edo da ke yankin Niger Delta a kudancin Najeriya, inda rikicin jam'iyyar APC a jihar ke ƙara zafafa yayin da ake ci gaba da nuna wa juna yatsa tsakanin gwamnan jihar Godwin Obaseki da shugaban jam'iyyar APC ta ƙasa Adams Oshomole. Daga Fatakwal ga rahoton wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sokoto.
A Najeriya, rikicin cikin gida na jam'iyyar APC mai mulkin kasar na ci gaba da tada jijiyoyin wuya a jam'iyyar ta APC a jihar Edo tsakanin gwamnan jihar ta Edo Musa Godwin Obaseki da shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Adam Oshomole. Rikicin kuma da ya haifar da zazzafan kalamai tsakanin gwamna Obaseki da Adam Oshomole, wanda ya kai ga kafa wani kwamiti na sasantawa na jam'iyyar ta APC na ƙasa domin yi wa tokar hanci. Sosai dai kuma tsugunna bata kare ba, kuma magoya bayan bangarorin biyu na ci gaba da nuna wa juna yatsa. Honorable Esther Izazi, mai baiwa gwamnan jihar Edo shawara ce akan harkoki na musamman.
Because the thing is not helping our party, it's tearing the party apart and the crisis.
Tana cewa ne matsalar da ke faruwa a yanzu ba za ta taimaki jam'iyyar mu ta APC ba, kuma wannan matsala za ta kawo mana cikas a zabe mai zuwa na 2020. Muna zargin su gurbatattun shugabanni ne ke assasa wannan matsalar. Gaskiyar magana kuma an dakatar da Adam Oshomole daga jam'iyyar ta APC tun a matakin mazaba.
The truth is that he has been suspended from his ward.
A bayyana take cewar jam'iyyar ta APC ta rabu gida biyu a jihar Edo tsakanin bangaren gwamna Godwin Obaseki da Adam Oshomole. Kuma Tony Kubako Ado shine mai magana da yawun bangaren jam'iyyar APC a jihar ta Edo yace
governor that is on board now was brought by Oshomole. Nobody knows him. Imposed it on everybody.
Yana cewa ne gwamnati mai ci a yanzu a jihar ta Edo Godwin Obaseki da Adam Oshomole ya kawo shi a kan gadon mulki, kuma babu wanda ya san shi a jihar ta Edo, kuma banda Adam Oshomole da munsa jihohi da dama a Najeriya. Baya ga duk abubuwan da suka faru, muka ga ya kamata mu hada karfi da karfe domin mu cire shi daga mukamin sanar gwamnati, saboda ba ma son jam'iyyar APC ta rasa jihar Edo.
We don't want APC to lose that state.
Yan jam'iyyar ta APC dai a jihar Edo sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka.
Adam Oshomole, the APC national chairman, to be somebody that is high-handed.
Wannan yana cewa ne sunana Mark Iloni. Kamar yadda na san Adam Oshomole mutum ne mai son girma, tare da bukatar al'amuran jihar Edo ya kasance karkashin jagorancinsa. Shi kuwa wannan da bai ambaci sunansa ba. Yace yana cewa ne bai kamata a ce shugaban jam'iyya na ƙasa ba, bai da magoya baya da zaman lafiya a jiharsa ta Edo. Saboda haka ina tare da masu kiraye-kiraye na bukatar cewa Adam Oshomole ya sauka daga mukaminsa.
Adam Oshomole to resign.
Dangane da wannan rikici, jam'iyyar APC ta ƙasa ta ce akwai sakaci wajen magance wannan matsalar. Barista Honorable Inua Abdulkadir shine mataimakin shugaban jam'iyyar APC a arewa maso yammacin Najeriya.
Haƙiƙa abu ne wanda yake da bahaushe, saboda abu ne wanda ake kauce ma. Saboda jami'an Edo sun ce sun gasar da shugaban jam'iyya na ƙasa. Ko da sun ambaci haka, sai a biyo a gidan shi abin ya yi daidai da abin da tsarin mulki ya ce. Ba ma
talakawa an riga an samu rashin haɗin kai tsakanin ɗan jam'iyya.
Ko yaya masu sharhi akan al'amuran ke kallon wannan dambarwa? Dr. MM Lawal na sashen kimiyyar siyasa a Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto yayi muna tsokaci akai.
Makasudin wayannan rigingimu tsakanin mutanen nan biyu ba wani abu bane illa ko wani so ya fifita kanshi bisa daya bangaren. Babban matsala shi ne ba a iya iyakance tsakanin ƙarfi da kuma hurumin da kowane mutum yake da shi a tsarin siyasan ƙasar nan.
Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na ranar yau, a yau ne Majalisar Wakilan Amurka ke zaman muhawara da kuma kada kura'a akan tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa ga mu'amalarsa da kasar Ukraine da kuma amfani da karfin ikon sa ba bisa ka'ida ba. Abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da Madina Dahir Mai Shanu da ta je Majalisar Dokokin Amurka Dazu da farko ya tambaye ta halin da ake ciki.
To Yusuf, a halin yanzu dai an samu 'yan majalisu sama da 200 da suka zo gaban kakakin majalisar suka bayyana dalilansu, wato da suke son a tsige shugaban ko kuma kada a tsige shugaban. A cikin 'yan majalisun akwai 'yan jam'iyyar Republican, akwai kuma 'yan jam'iyyar Democrat, wato daga duka bangarorin biyu kenan. Kuma a cikin 'yan sa'o'i kaɗan ake sa ran idan an gama muhawarar da ake yi a yanzu za a kawo ƙudurin laifukan biyu da ake tuhumar shi Trump, wato shugaba Trump da suke nan a gaban majalisar a kada ƙuri'a a kai. Saboda haka muna cikin 'yan sa'o'i kaɗan muke sa ran za a wato bayyana sakamakon ko an tsige shugaban ko kuma ba tsige shi ba.
To ana iya cewa ya zuwa yanzu me za a sa ran a gani bayan an tsige shi?
To a yanzu dai idan an bayyana sakamako a yau, idan an tsige shi shugaba Trump za a ɗauki ƙudurin a kai gaban majalisar dattawa, su ma su zauna su sake muhawara kuma su gudanar da zaman ba'asi kuma su kada ƙuri'a su ma su yanke nasu hukuncin. Kuma ana sa ran cikin watan Janairu mai zuwa ne za a kammala duk wannan lamarin da ake ciki ko kuma farkon watan Fabrairu insha Allahu.
To Madina, za mu ci gaba da tuntuɓarki idan akwai wani ƙarin bayani.
To mun gode Yusuf.
Masu saurare suka kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka a shafukanmu na zumunta na Facebook da kuma Twitter domin samun ƙarin bayani dangane da yadda take kasancewa a Majalisar Dokokin Amurka.
Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da Madina Dahir Mai Shanu. Yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan zaman kada kura'a tsige shugaba Donald Trump da Majalisar Wakilan Amurka ke yi. Shin ya kuke ganin wannan lamari? Amma kafin mu bude wayoyinmu, ku dan shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ajiya Madina, ne muke barka da yammaci Maryam Dauda.
To barka ka dai Alhaji Musangaro.
Nagode. To alhamdulillah mun ji batutuwan da ake tattaunawa.
Na'am.
To idan muka dauki irin abubuwan da ke faruwa ga shugabannin mu, gaskiya wani abin da akwai abin bakin ciki da takaici. Kuma shi gaskiya Donald Trump gaskiya tun da kika ga har aka samu irin wannan matsala, har a samu mutum 200 da wani abu, sai dai ba san adadin ƴan majalisar da ke America ba, gaskiya akwai matsaloli da yawa. Kuma shi din kaga gaskiya a yadda mutane suke gani kamar shugaba ne wanda yake da taurin kai, wanda yake duk abin da yake gani shi kawai shine, kawai abin da yake ra'ayin shi kawai shine, kuma ka ba haka yake mulki ba. Ya kamata dai shugaba ya kasance mai sassaukowa wanda al'umma za su fahimci abin da kake nufi. Kashe dai muna muku fatan alkhairi, a tashi lafiya Alhaji Musa Garo. Nagode.
To mu ma mun gode Alhaji Musa Garo. Yanzu kuma zamu je Kebbi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kebbi?
Kuna magana da Rabi'u mai shago jiya ga kwabba, wani Allah ya bashi.
To muna jin ka Mallam Rabi'u.
A kan me aka magana? Kan tsige wannan shugaban kasar Amurka ake magana?
Shirin tsige shi ba yau za a kada kura'a ƴan majalisar wakilan kasar, yanzu haka suna can suna zaman muhawara da waza kuma su kada kura'a. To ya kake ganin wannan lamari?
A wannan nake ganin wannan lamarin, ni ma ina fatan Allah ya kada a tsige shi.
To.
To abubuwan da ya fi su dace, Allah ya kada a tsige shi, Allah ya basu nasara a tsige shi.
To Mallam Rabi'u kenan daga Kebbi, yanzu kuma zamu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Neja?
To kuna magana ne da Dallami Joja, Kagara Tijowa, da Kagara jihar Neja, Najeriya.
To muna jin ka Mallam Dallami.
A halin gaskiya shugaban kasar Amerika gaskiya yana da taurin kai. Taurin kai yayi yau a kan shi. Kuma yana yi ma mutane mulki na kama karya. Kuma bai dace a ce shugaba ya ce wai ya fi ƙarfin doka ba. Kowane ne shi. Ya kamata shugabanninmu da muke zaɓe yanzu su ji tsoron Allah, su bar hakkin talaka, su ba kowa hakkinsa, shi ne shugabanci na kwarin. Amma kana shugabanci ka ce ba wanda ya isa ka sware shi, to wannan ba shugabanci ba ne, kama kari yake, hakkin mutum ya ce amana. Kuma Allah yana nan sai ya isa kai a kan shi.
To mun gode Mallam Dallami daga jihar Neja, yanzu kuma zamu je Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Yobe?
Muna magana da Dallami mai inji a karamar hukumar Gidan Yobe.
To muna jin ka Mallam Dallami mai inji.
To da Allah ne kiran da nake so in yi wa shugaban kasa da kuma ƴan majalisunmu na Najeriya. Wannan kudi aka ambata za a kashe biliyan 30 da wani abu, ko da ɗaya ne nake ji. To da Allah ya hakuri a sassauta wannan kudin, ya yi yawa wallahi, ba laifi bane a gyara majalisa, shi ma gyara kasa ne, amma a sassauta kudin ya yi yawa. Buhari su ya zauna da shi majalisar nan, yi kokari a rage wannan kudin ya yi yawa.
To Mallam Dallami mai inji, kai ba ruwanka da siyasa Amurka ne? Muna son mu ji ya kake kallon dambarwar da ake yi na ana nema a tsige shugaba Donald Trump, me zaka ce?
Kiki ka kada ake Amurka, ina ji ina sanar da wannan.
To ya kake ganin wannan
lamari? Ni bana goyon ba a tsige Trump, don tunda shi ra'ayinsa ya yi ɗauko a kan Amerika yana gidan neman mafita ake wa Amerika da kuma neman ya sa ta tsige ba. To amma ƴan majalisa su ƴan ɓangaren adawa suna ta yi ƙoƙarin su tsige shi, nina da tsige shi ba shi ne cigaba ba, kawai a samu a zaunar da shi a kowasu kurakurai da yake, a ja mar kunne, a nuna mar cewa ba daidai ba ne.
To mun gode Mallam Dallami mai inji, yanzu kuma za mu je birnin Zazzau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Zaria?
Yawwa, Usman Taminu ne, mai rediyo da titi Buban Dodo, ma'ajin kungiyar zaɓen ranka na jihar Kaduna.
To Mallam Usman Taminu, muna jin ka.
To alhamdulillahi, kamar yadda magabata suka bubbuga waya suka yi bayani, to ni na dan sha bamban da su.
kyau.
Wannan muhawara domin masoyancin mu kasashen Afirka mukan dan yi koyon abubuwan da suke yi. Wannan muhawara ya kamata an ce tauna dakwa din ya ba a ya tsoro. Kaga mu ma zamu shiga tayi mu kaman irin musalan shugabannin mu da sun kama ba su son su saki sai sun ga uwar bari. To idan suka ga ga kasa kamar America an zauna an girgiza hantan cikin shi wannan shugaban kasa mai taurin kai ga ma zamu iya cewa na taurin kai. Don wadansu abu kan buga ya kawo canje-canje da yawan gaske wanda ba zai alfana ba domin ya ma so ya haɗa kan ya wargaza kan haɗin kan da Amurka da Afirka. Domin an kawo muhawara ya ce ya yanke dangantaka da kaza irin takin sakin da suke tsakanin China da su Koriya ta Kudu. To idan aka yi haka ni a nawani na goyi bayan haka su kaɗa mashi hantan ciki ile shiga ta yi shi. Wassalamu alaikum.
To mun gode Malam Usman Tanimu, yanzu kuma za mu je jihar Zamfarawa. Alaikum assalam, da wa muke magana daga Zamfara?
Muna ji na sunana Isa Salisu, Salisu Gusau daga Gusau ta jihar Zamfara.
To muna jin ka Malam Isa Salisu.
Na'am, an wuni lafiya.
Lafiya kalau.
Amma da ni ma ra'ayina ya zama daidai da na sauran masu saurari. Abinda Trump yake yi ma al'umma duniya ma gaba daya da na American din, abinda yake yi gaskiya mulki ne na bakin mulkin kama karya ma. Muna goyon bayan 'yan majalisar nan da su jefa kuri'a ga gagarumin rinjaye domin kawar da shi. Kawar da shi shine zama lafiya ga duniya baki daya, saboda Trump ba shugaba bane fi sabilillahi. In kwana lafiya.
To Malam Isa Salisu kenan daga jihar Zamfara, yanzu kuma zamu sake komawa jihar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Niger?
Ibrahim da wancan hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, kana lafiya? Muna jin ka, menene ra'ayinka?
Lafiya lau muke, lallai ba shakka ina tare da dukkan sauran al'umma da suka kira waya akan wannan ra'ayin. Domin saboda irin abubuwan da yake ainihin kasashen duniya kuma suna ganin za su rika da su, shine yasa kuma suka yi shawarar da cewa za su dige shi, kuma hannun suka haka shine wasu alkhairi gare su da sauran al'ummar duniya gaba daya. Ya gudunmuwa ta kenan.
To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula, yanzu kuma za mu je jihar Bauchi.
Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
To muna jan ka Malam Ayuba Garba Imam.
To lallai yana da kyau su duba su gani idan sun tabbatar da yayi laifi, to lallai ya kamata a tsige shi domin ya zama ishara ma shugabannin kasashen duniya. Sannan kuma naji an ce za a mika shi majalisar dattawa, to su ma majalisar dattawa su yi iya kokarin su duba su tabbatar idan yayi laifin nan su tsige shi, kada a saka maganar siyasa a ciki. Lallai in yayi laifi ni ina goyon bayan a tsige shi akan wannan mulki. Daga ƙarshe al'ummar garin Kafin Madaki da karamar hukumar Ganjuwa, suna muku fatan alkhairi. Na gode.
To mu ma mun gode Malam Ayuba Garba Imam, kuma anan za mu dasa ayar ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
A ranar 27 ga wannan wata na Disamba ne za a soma Premier League din kasar nan, yayin da Accra House of Oak za ta kara da Brighton Chelsea a Accra Sports Stadium, kuma sai Asante Kotoko za ta kara da Chimman 11 Wonders a Baba Yara Sports Stadium. Sai dai a ranar 27 ga watan Janairu, mako na shida kenan, za a yi babban gumurzu kare jini birigini, yayin da Asante Kotoko da Accra House of Oak za su yi karan badda. Waɗannan manyan clubs din kasar Ghana guda biyu tun da suka kara a wasan kusa da na ƙarshe na wato kofin nan na musamman na Normalization Committee a watan Yuni ba su kara ba farkon karawa kenan da da su yi a ligin kasar. Ana wata ga wata domin ko babban mai koyar da Accra Great Olympics wasa Isaac Ne'ama ya fito karara, yana mai bukin cewar zai yi hannun riga da clubin muddin clubin ta kasa lashi wasannin ta guda biyar na far farko a ligin kasar da za a soma ranar 27 ga watan Disamba. Sabon mai koyar da kuma sasan tiko tako wasa coach Maxwell Kunadu ya amince cewar lallai kam ɗan wasa na klabin ba su cikin yanayi da ya dace. Kunadu dai a makon jiya ne aka zabe shi a matsayin babban kociya na klabin, kuma an ɗibiya masa nauyin lashin Premier League din Ghana ya kuma samu shiga yankin nan na samun kuɗi, wato money zone a ligin zakaru na CAF. Klabin ɗin Premier League Ghana, Brecon Chelsea, ta kulla wata yarjejeniya da wani kamfanin na lemo Eco Oil Limited, masu sarrafan lemo a nan ƙasa, domin tabbatar da samarwa klabin ɗin kayayyaki na wasanni. A ƙarƙashin wannan ƙawance, klabin ɗin da ke da matsuguni a Brecon za ta samu kayayyaki da sun ka haɗa da kayayyaki na sawa domin atisayi da takalman wasanni da dai sauran makamantansu da sun ka hada da lemon sultan. Ita ku Chelsea za ta maida alhairin nan na kamfanin ne ta buga kayayyaki da kamfanin ke sarrafa a cikin rigunan sawansu yayin wasansu. Yar wasan gaba na Black Queens din kasar Ghana, Suleiman Samira, na kyautata zaton cewar dan wata karama za ta bi takunta a wasannin kwallon kafa na nan kasar. Haka kuma tana jin na kwai alamun cewar haka kuma ma za ta samu ta bi takunta a wasannin kasar Italiya, yayin da AS Roma ke hararan yar wasar matashiya. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwanul Lamuktara ba sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice. To kamar yadda kuka ji a baya, a yau Laraba ake sa ran Majalisar Dokokin Amurka za ta kada ƙuri'ar tsige shugaba Donald Trump, wanda zai zama shugaba na uku da ya taba fuskantar tsigewa a tarihin kasar. Kamar yadda majalisa ta gindaya wasu ka'idoji da za a bi a wani zama da ta yi jiya Talata, za a kwashe wajen sa'o'i 6 ana muhawara akan hujjojin da aka gabatar gaban majalisar. Da yammacin yau ne za a fara kada ƙuri'an nan, daidai lokacin kuma ana sa ran shugaba Donald Trump zai gabatar da jawabi a wani gangamin yakin neman zaɓe a jihar Michigan. A lokacin da sabuwar dokar zama ɗan ƙasa mai cike da takaddama ta samu karbuwa a zauren Majalisar Dokokin Indiya, wacce gwamnatin Prime Minister Narendra Modi ke da rinjaye, kaɗan daga cikin jami'an gwamnati ne suka hango cewa lamarin zai haifar da rudani. Tun a makon da aka amince da sabuwar dokar, zanga-zanga ta barke a sassan ƙasar, inda aka rika kona motoci, sannan dubban ɗalibai daga manyan jami'o'in ƙasar suka yi ta tattakin nuna adawa, yayin da su ma a nasu bangaren 'yan adawa sun marawa zanga-zangar baya wacce ke neman a soke dokar. Manyan jam'iyyun siyasar kasar Pakistan sun yaba da hukuncin kisa da wata kotu ta yankewa tsohon shugaban kasar Pervez Musharraf. A jiya Talata, kotu ta yankewa Musharraf hukunci.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Aishatu Sule da ta taya na gabatar da shirin, da kuma Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyan mu Wagner Roberts, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.